Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, da fatan ana shin hantsi lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Hanifa Kabir Isa da sauran abokan aiki, muka sake dawowa a wani sabon shirin a daidai wannan lokaci, yau Juma'a 23 ga watan Satumba shekarar 2022. To, a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa hukumomi a jamhuriyar Nijar sun yi ƙarin haske dangane da shirin tsaye da ayyukan matatan man fetur ta Soras har tsawon kwana 40, yayin da jama'a ke nuna fargaba kan halin da za a iya shiga idan aka rufe matatar man.
Ba kwana 40 ba, ko wuni daya aka tsaye da ma'aikata kamar Soras, irin wannan akwai fargaba da mai da gas, kai komai ma zai yi karanci, mu shine muke tsoro.
Muna kuma tafa da wata tattaunawa da tsohon shugaban hukumar shige da ficen Najeriya kan matakan da ake bi kafin a ba 'yan kasashen waje shaidar zama 'yan kasa a Najeriya. Sannan Aisha Ma'azu za ta shigo da shirinta na yanayi da muhalli. To, amma fa duka sai mun fara da shan labaran duniya tukuna.
Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci ga cikakkun labaran. Wakilai a kwamitin sulhu na Majalisar Dinkin Duniya sun yi Allah wadai da ƙasar Rasha saboda ruru ta yakin Ukraine da take yi, inda suka soki yadda take tattara ƙarin sojoji da kuma barazanar da shugaba Vladimir Putin yake yi na amfani da makaman nukiliya. Kowane mamba na majalisar ya aike da sako ƙarara cewa dole ne a gaggauta dakatar da wannan barazanar amfani da nukiliyar, abinda sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken ya gaya ma wani zama na musamman na ministocin harkokin wajen majalisar da aka gudanar jiya Alhamis a gefen taron shekara-shekara na majalisar kenan. Wannan yaki ne na mamaya, yaki ne na kwace ƙasa, a cewar sabon sakataren harkokin wajen Birtaniya James Cleverly. Ya ƙara da cewa yaƙi ne da shugaba Putin ke son tura ƙarin wasu Rashawa, matasa, maza da mata, wanda zai sa cimma zaman lafiya ya yi wuya. Putin ya sanar a ranar Laraba cewa zai tattaro ƙarin dakaru 300,000 don aiki na musamman na soja a Ukraine. Rikici tsakanin jami'an tsaron Iran da masu zanga-zangar nuna fushi kan mutuwar wata mace 'yar shekaru 22 da haihuwa a hannun 'yan sanda ya yi sanadin mutuwar mutane aƙalla 9 tun bayan tashin hankalin da ya ɓarke a ƙarshen mako. Kamar yadda wani adadin ƙididdiga da kamfanin dillancin labarai na Associated Press ya bayar a jiya Alhamis, ba a fayyace iyakar tashe-tashen hankula na Iran, wanda shi ne mafi muni a cikin shekaru da dama ba, yayin da masu zanga-zanga a birane fiye da 12 ke nuna fushinsu kan tauye haƙƙin jama'a da kuma rikice-rikicen ƙasar ke ci gaba da arangama da jami'an tsaro da jami'an kwantar da tarzoma. Don ganin zanga-zangar bata yaɗu ba, babban kamfanin sadarwa na Iran ya sake rufe hanyar sadarwar wayar hannu a jiya Alhamis, inji NetBlocks, ƙungiyar da ke sa ido kan shiga intanet. Tana mai bayyana takunkumin a matsayin mafi tsanani tun shekarar 2019. A jiya Alhamis ne Majalisar Dattawan Amurka ta amince wadda shugaba Joe Biden ya zaɓa domin ta jagoranci hukumar kula da kafafen yaɗa labarai ta Amurka, wato USAGM, wadda ita ce hukumar gwamnatin tarayya da ke kula da muryar Amurka da sauran cibiyoyin yaɗa labarai na ƙasa da ƙasa na gwamnati. Da ƙuri'u 60 akasin 36, Majalisar Dattawan da ke ƙarƙashin jagorancin jam'iyyar Democrat mai ɗan rinjaye ta amince Amanda Bennett, tsohuwar daraktar muryar Amurka, ta shugabance USAGM na tsawon shekaru 3. Bayan da aka kada ƙuri'ar, muƙaddashiyar shugabar hukumar ta USAGM Kelly Chow ta yaba da gogewar Amanda da hangen nesarta. Sannan ta ce Amanda na iya taimakawa wajen samarwa hukumar sukunin tunkara duk wata barazana ga kafafen yaɗa labarai masu zaman kansu da kuma kaiwa ga masu sauraro da ke cikin yanayi na bukata. Yanzu fiye da kowane lokaci, mutane a duk faɗin duniya suna dogara ne akan labaran gaskiya na USAGM don cin nasara kan haɓaka labarai ba na gaskiya ba, ɓarna da kuma sa ido. Na bi sahun hukumarmu baki ɗaya wajen maraba da Amanda domin ta yi hidima a wannan muhimmin lokaci na 'yanci da demokuraɗiyya, inji Chow. To ana sauraron labaran duniyar ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
To an jima kadan zamu kawo muku karshen labaran duniyar amma a halin yanzu bari mu duba ɗaya daga cikin rahotannin da muke tafa da su. Babban matatarar man fetur wato Soras ta Jamhuriyar Nijar da ke jihar da Magaram ta yi ƙarin haske game da tsaida ayyukan matatar da za a yi na kwanaki 40 biyu bayan fargaba da jama'a suka nuna na halin da za a iya shiga a tsawon wannan lokaci. Daga da Magaram ga rahoton da Tamar Abari ta aiko mana.
Haji Ibrahim shine babban darakta na hulɗa da jama'a a babbar matatar man fetur wato Soras ta Jamhuriyar Nijar yayi ƙarin haske game da irin jita-jitan da ke yawo.
Al'adar dukkan matata shekara 4 zuwa shekara 4 ana tsayawa a dauki lokaci dan asabanta wa'ansu karahuna wanda suka bace asabanta ta idan matata dan ya zawanto aiki isa ai a shekaru masu zuwa na gudan mahatsari kun san matata inda take wanda yake matatan mai yace haddin kadiyo wanda ke da kai a gurin a 2014 an yi wannan grand maintenance a 2018 an yi ta yanzu 2022 shine za a sabanta matata kenan a tsaya a mata aiki wanda yake duk wani abubuwa wanda suke sun tsufa sun kare aiki a sauya su kahin hatsarin da ake gudu da su. To kin ji ummul aba'isin wannan zance da mutane suka ji ko da yake an dauki kudiri za a yi shi farkon watan Oktoba.
Daga ɗaya waje hankalin al'ummar gari ya yi matukar tashi inda suka nuna fargabarsu kamar haka.
Ni ne Ahmad Rufa'i direba a nan da Magaram. Ba kwana 40 ba ko wuni ɗaya aka tsaye da ma'aikata kamar Soras. Irin wannan akwai fargaba da mai da gas kai komai ma zai yi karanci mu shine muke tsoro kin ga yanzu duka an koma amfani da gas an koma manyan motoci mu suna aiki da gasual to gasual din nan daga Soras yake hutawa ya shiga cikin gidajen mai ake shan shi a ji ayi lodi a doki kaya a kai kauyeyyuka ba mu ba har ɗan kauyeyyuka su suke cikin fargaba ma idan aka ce yau babu gasual a garin da Magaram wallahi babban hadari ne.
Sunana Zala hankalin mu sarai a tashe yake saboda mun rige mun raja yanzu gaskiyan wannan da shine muke amfani kuma sauki da muka samu daga gare shi yasa muka mai da hankalin amfani da shi mun samu raguwar sauki kuma muna cikin tashin hankalin ya ƙara kuɗi yayi tsada kuma yanzu muka samu wannan labari.
Sunana Mamman Laminu Abdumani a yanzu ma suna aiki ya akkarta da gas wataran anan jankurin jihar ko kuma anan garin da Magaram sai yanke ma a yi sati ɗaya ko kusan kwana 10 kuma ya ƙara kuɗi buskan abin da ya shafi man fetur a yanzu nawa yake 100 da wani abu to barantana idan suka tsaye da aikin nan nasu kenan ƙara tsada zai yi kenan ma akwai fargaba ba ɗan gari ba kuma idan kika ɗauka idan aka ɗauka ta fuskar duniya gabaki ɗaya wannan yaƙi na harkar Ukraine da ya zo na Russia da Ukraine ya sa ababe sun yi tsada musamman ma duk ababe da dangogin harkar man fetur da ake amfani da shi.
Sai dai director Haji Ibrahim ya ce al'umma ta kwantar da hankalinta tuni suka yi tanadin komai.
Deja an riga an yi katihun dukkan mai in gasual ne in essence ne in gas ne za a tsaye da matata tsawon kwana 45 amma akan dukkan abin da matata take bada kamar irin na essence kamar da ya muku kamar gasual kamar gas volume za a duka kamar ba ta bari ta ba haka tsarin wannan aiki ya tanada kahin ariye ta a tsaida ta a sabanta ta dole sai an yi katihun kenan babu wata matsala wadda za a ji ma ko ari ina so in tabbatar ma da al'umma wannan aiki da za a yi aiki ne ma wanda zai kara masu rasgari dan ya zamanto mai ya ishi ɗan Nijar hamma muna hudda shi kasashen waje muna saida.
Tamar Abari muryar Amurka daga da Magaram a Jamhuriyar Nijar.
Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniyar.
Hukuncin da wata kotu ta yanke kwanan nan yasa an dan dakatar da binciken da ma'aikatar shari'a ke yi kan koshin tsohon shugaban kasa Donald Trump ya ajiye bayanan gwamnati ba bisa ka'ida ba a gidansa na Florida ko a'a. Yanzu binciken ya dawo kan turba a wata nasara ga ma'aikatar shari'a. Wata kotun ɗaukaka ƙara a ta tarayya a Atlanta ta yanke hukunci a ranar Laraba cewa Masu bincike za su iya ci gaba da yin nazarin wasu kundin bayanan sirri kusan 100 da aka kama yayin binciken da FBI ta yi a gidan Trump na Mar-a-Lago a ranar 8 ga watan Agusta. Binciken wanda ɗaya ne daga cikin waɗanda ake zargin tsohon shugaban ƙasar a kai ya samu jinkiri ne a farkon wannan wata bayan da wata alƙalin kotun tarayya ta bayar da umarnin a naɗa wani ƙwararre na musamman da zai duba bayanan da aka kama tare da hana ma'aikatar shari'a amfani da takardun tare da buƙatar ta miƙa su ga mai dubawa mai zaman kansa. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya sanar a jiya Alhamis cewa Amurka ta ware sama da dala miliyan 170 a matsayin ƙarin tallafin jin ƙai ga 'yan ƙabilar Rohingya da ke zaune a ciki da wajen ƙasar Myanmar. A cikin wata sanarwa da Blinken ya fitar, ya ce sabon shirin taimakon ya hada da sama da dala miliyan 93 da ake gudanarwa ta ma'aikatar harkokin wajen Amurka da kuma sama da dala miliyan 77 ta hukumar raya ƙasashe ta Amurka USAID. Ya ce dala miliyan 138 na shirye-shirye na musamman ga al'ummomin da ke karɓar bakuncin 'yan gudun hijirar ne a Bangladesh. Sakataren harkokin wajen ƙasar ya ce sabon kasan na baya-bayan nan ya kawo jimillar tallafin jin ƙai ga matsalar 'yan gudun hijirar Rohingya zuwa kusan dala biliyan 1.9 tun daga watan Agustan 2017.
Gaida Hanifa Kabir Isa da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To masana kan sha'anin shige da fice a Najeriya na ci gaba da tsokaci game da shaidar zama 'yan ƙasa da hukumomin Najeriya suka bai wasu baki. A makon da ya gabata ne Najeriya ta rantsar da wasu 'yan ƙasashen waje 286 a matsayin 'yan ƙasa. Alhaji Muhammad Baban Daidi, tsohon shugaban hukumar shige da fice na Najeriya ne, ya kuma yi wa Umar Faruk Musa ƙarin bayani kan matakan da ake bi kafin a kai ga baiwa ɗan wata ƙasa shaidar zama ɗan ƙasa a Najeriya.
Kamar yadda tsarin mulkin Najeriya ya nuna cewa ɗan ƙasa wanda aka haifa a Najeriya iyayensa da su ƴan Najeriya ne, wannan ɗan ƙasa ne, ko ba iya asarar ƙasarsa don ya ɗau wani fasfo wato ta wasu duniya. To amma baki da suka zo suka zauna gunmu, akwai doka a constitution kafin su zama ƴan ƙasa. To wannan mutane da suka cika dokar ne a kai gun shugaban ƙasa ya sa hannu, shi ma bai sa hannu sai an cika doka, sai an nuna masa an ce gashi ƙa'idojin. Ƙa'idojinku kamar haka ne, kamar misali ba da labari, mutanenmu sun fi sabawa da mutane ko Yamanawa ko ƙwara ko mutum China, kafin ya samu izini ya zama ɗan Najeriya sai ya kasance ya zauna shekara 15 a Najeriya kafin ya nema. To in ya nema kafin a bashi izini sai an yi bincike. Binciken guda uku ake yi, akan bawa ma'aikatar shiga da fice, wato immigration kenan, ta duba ta ga lalle mutum nan da gaske ne yana zauna a ƙasar nan har shekara 15, kuma a san cewa yana zaune akan ƙa'ida. Don kai zaman banza ba ka takarda kaga baka zauna a Najeriya a ƙa'ida ba. Na biyu, akan aika wa hukumar bincike da ake kira SSS su duba mutumin nan ba zai kasance mai illa a ƙasa ba, saboda ba kowa za a yi zaman ɗan ƙasa ba, kuma su kaɗai ne suka yi applying, don ruka sun yi ba ba su ba. Na uku, akan aika wa gwamnatin jihar da yake zaune mutumin, a ga wannan mutum yana tare da al'umma, ba za ta yi ba a ce kana zaune a ƙasa ba ka san al'umma, kuma ba ka zama ɗan ƙasa, ba ka misali, ba ka mu'amala da jama'a, ba kula da abincin da suke ci ba, baka kula da al'adunsu, baka kula da cigabansu. To ita karamar hukuma har da jiha ita ya kamata duba ta aiko wannan rufaɗin, sai aiko wannan rufaɗin guda uku ga ma'aikatar cikin gida, tukuna za ta haɗa ta yi zama akwai citizenship committee wanda ya haɗa ko mutane daban-daban a ƙasa, kuna aika shugaban ƙasa ya bada wannan takarda, saboda haka kawai ƙarshen zaren aka gani, amma wani babban aiki ne kafin a bada.
To amma shugaba Buhari ya nuna cewar za su walwala, za su kasance kamar kowane ɗan Najeriya, ba bambanci, za su amfani da kowace dama da ɗan ƙasa yake da ita. Anya ire-iren waɗannan ba za a zo daga baya a yi wa waɗansu su bisita da ƙulli a nemi hana su cin moriyar zama ɗan ƙasa, ko ta fannin shiga siyasa, ko ta sanin mu'amala ko kasuwanci, da dai neman waɗansu bukatu ne da kullum?
abinda shugaban ya faɗa ai ya faɗa ne game da tsarin mulkin Najeriya, amma wani abu ya iya faruwa a kwace takardar da aka bada, za ta iya faruwa. Misali, aka gane mutum cewa yana da takardar ƙasa ta wata ƙasa da ba ƙasar da aka bishi ba, saboda tsarin mulkin Najeriya ta yadda ka dau citizenship na ƙasar Najeriya idan kana da citizenship na ƙasar ku, amma in kana da wata ta uku ba za ta yi ba, abin ba zai shiga ba. Saboda haka yanda abu ya iya faruwa a kwace, ko kuma a gane cewa kai wani abu kai ba mutumin kirki bane ma daga ba a gane, ko dan kai ta'adda ne an aiko ka ne saboda kai binciken ƙasa, ko shugaban ƙasa da yi ko zauna a soke wannan abu. Saboda haka walwala ba za ta yi ba daidai da dan ƙasa, kaga ai ba isa har dan ƙasa ya zama dan ƙasa ba. Ba wani mutum da isa ya hana mutumin da aka ace citizenship by naturalization kaman ni da kai kenan. Ba wani wanda isa a duniya ko gwamnati ko shari'a ko majalisa ta ce mutum ba dan ƙasa bane, mutum bai isa ba, amma su wancan za a yi ta wadansu dalilai.
Alhaji Muhammad Baban Dede, tsohon shugaban hukumar shige da fice a Najeriya. Yanzu agogo a nan Washington DC na cewa karfe 3 na dare ne da minti 16, 8 na safe kenan da minti 16 a Najeriya, Niger kamar da Chadi, a Ghana kuma 7 na safe da minti 16. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 19, 31, 49, 60, sai kuma a kilohertz 1530 a matsakaicin zango. A jamhuriyar Niger kuma za a iya samun mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. kazalika a koda yaushe muna nan a shafukan mu na internet, wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. kafin mu ci gaba da shirin, a shakata da wannan waka.
Mu soju na mu ma haɗa kanmu wuri ɗaya 'yan Najeriya,
wuri ɗaya 'yan Najeriya.
tabarakar bana taimakon mu tabarakar bana
ya al'umman najeriya kuma hada karanci
na ji dadin zancen da kai dadi misiyaran zamani
dadi misiyaran zamani
kuma da yanzu kuma ga shirinmu na gaba
sai mu je gaba fanni
yanayi joyi
Barka da hantsin wannan rana ta Juma'a mai albarka mai sauraro. Mu barka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli daga nan sashen Hausa na muryar Amurka tare da ni Aisha Mu'azu. Kabana dai kasashe a sassan duniya daban-daban suna fuskantar matsaloli a sakamakon sauyin yanayi wanda tun ba yau ba masana suke ta gargadin irin illar da wannan yanayi ka iya haifarwa al'ummar duniya baki daya. Dalilin haka ne yasa na tuntubi masani kan wannan al'amari a kasar Niger Dr. Abubakar Mamman Manzo wanda yace akwai bukatar kasashen duniya su tashi tsaye domin daukan matakan shawo kan matsalolin dumamar yanayi.
A yanzu lalle gaskiya shi canjin yanayi nan ya kawo wani wajaje inda ruwa suka yi yawa. Wani wajaje kuma ruwan sun dauke kaga kaman dai bana a Turai yanda aga karuwai gogora ta daji da kuma rishin ruwa sama ko kuma in ce kaman hori wanda yake yawa a Turai. Alhali kuma Turai kowa sani ruwa bai kafce musu kuma ba a mazancin zahi. He ga bana Allah ya sa Turai, Faransa, kasai Spain da kuma Portugal hatta zuwa Ingila sai da aka kai inda mizalin kaman ranar da ake kasar Niger inda aka kai marabba'in 40 na awon da aka fiye da yanda dan adam jikin shi zai iya dauka da jikin dan adam duka tsayawan mizalin 37 ne da dugu 5 da rabi za a ci haka yake dauka kuma haka ne kamata ya take da duka rayuwar da ake da an huce 37 din nan da rabi kenan an shiga yanayin masassara zahin jiki kira to kudi ban ku gani waye da aka yi 40 kuma a kasashen Turai ne lalle kin bature ba mai daukan abin da yake ma 30 zuwa 35 bane to aha aka huce haka a Ingila he da aka yi 40 har da dan dugo kadan a kwana kenan lalle magana da ake na canjin yanayi ya tabbata ba wai zantuttuka bane ba kuma duk wanda aka tambaya manomi makiyayi mazamnin karkara ko kuma mazamnin manyan ranuka kowa ya san wannan gaskiya ne ba busa kan haka ne dole ne ayi kayin takatsantsa ayi kabi sau da kawa
a ziyarar aikin da jakadan Amurka na musamman kan al'amuran sauyin yanayi ya kawo Najeriya a makon da ya gabata John Kerry ya bayyana matakan da Amurka ta dauka a matsayin ta na daya daga cikin kasashe masu karfin iko kuma daya daga cikin kasashen da suka fi bada gudunmawa wajen gurbata muhalli a duniya
If we're going to as a planet all come together we all have to
idan har zamu hada kai baki daya a matsayin al'ummar duniya wajen samu mafitar wannan matsalar dole sai duk mun ba da gudunmawa sai yadda kasashe da suke daukan babban kaso wajen gurbata muhalli za su ba da gudunmawa mafi yawa kamar kasar ta Amurka dole ne ta ba da gudunmawa mai yawa kuma dalilin kenan da yasa muka sha alwashin rage gurbataccen iskar carbon da kaso 50 zuwa 52 zuwa shekara ta 2030 domin wannan shine alƙawarin da aka yi a taron da aka yi a Paris da Glasgow amma kuma a wurin waɗannan tarukan an buƙaci sauran ƙasashe su yi ƙoƙari su samar da wasu hanyoyin samar da makamashi mai tsafta don kar a maimaita kuskuren da muke ƙoƙarin gyarawa yanzu
Masani kuma malami a sashin kimiyyar ƙasa a Jami'ar Bayero dake Kano Najeriya kuwa Farfesa Adamu Idris Tanko ya maida hankali ne akan bayanan jakadan Amurka na musamman game da irin ayyukan da ya kamata ƙasashen Afirka musamman ma Najeriya su aiwatar da kudaden da Amurka ta yi alƙawarin tallafawa ƙasashen nahiyar Afirka da su da zimmar shawo kan matsalolin sauyin yanayi
Idan yau aka ce an karbo bashissuka daga kasashen duniya ya zama na cewa ka je ka gudanar da su ne wajen yadda za a tono kwalle da sauransu kaga ka ƙara gurbata yanayi ne to ba a san irin waɗannan manya-manyan ayyuka aka so ka juya ka kawo hanyoyi wanda za su inganta rayuwar jama'a misali ka ce yau ina da katon aiki da na kawo yadda za a yi amfani da hasken rana solar energy kenan kuma yadda iska take bada wutar lantarki kamata a ce nan aka waiwai domin yadda muke farka ta makamashi a yanzu ita ke kara kamar lalata mana harkoki aikin samar da yanayi mai kyau. Ya haɗa maganan ne da yadda ake ganin manyan ƙasashe na Afirka suka yi biris da harkar batu na yanayi da kuma batu na clean energy. Ana ganin kamar su gwamnatocin Afirka ba su sa hankali ana kallon abin ba sai ana ta gudanar da rayuwa kamar yadda da aka saba yin ta.
A nasa bangaren kuma dan kungiyar rajin kare muhalli ta Najeriya Umar Sale Anka yayi karin haske akan tagomashin da ziyarar ta John Kerry yake kunshe da shi har idan aka yi abin da ya dace kasancewar Najeriya kasa mafi girma kuma ɗaya daga cikin mafi yawan al'umma a Afirka.
Jai wannan ba sabon abu bane da cewar manyan kasashe na duniya suna da sha'awar su hudda jakadanci da kuma kasuwanci da kasar Najeriya. Dalili kamar yadda ya faɗa cewar Najeriya karanta ya kai tsaiko na cewar a zo a nemi haɗin kai da ita, amma idan kuma kin sake dubawa ba wani sabon abun nan bane. Wanda ya zuba dashi ko kuma zai zuba jari a ƙarƙashinka ya kamata lalle ya zo ya gaya maka yanda ya kamata ka lilita mishi dukiyarsa. Domin wannan kuɗi da Najeriya ta ke kokarin samu daga ƙasar Amurka wanda yana da alaka da shi wannan harka ta samar da makamashi wanda yake gurbata muhalli ba, dole ne su sa ido akan cewar menene kudurorinmu wanda zai yi daidai da nasu ra'ayin ko kuma kasuwanci. Domin idan muka bunƙasa wannan harka ta makamashi mara gurbata muhalli, kasuwa ce ba ƙarama ba a tattare da ƙasar Amurka da sauran ƙasashe da suke da sha'awar kasuwanci da Najeriya.
Mai sauraro, anan kuma za mu yi sallama a yau, amma idan aka tara da mu zuwa makon gobe idan Allah mai kowa mai komai ya raya mu, za mu dawo da wani sabon shirin. Yanzu a madadin bakin namu da lokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka sai Solomon Abu da ya daidaita mana sauti, ni Aisha Mu'azu nake mana fatar alkhairi.
To kafin mu karkare shirin ga labaran duniya a takaice.
To a takaice, rikici tsakanin jami'an tsaron Iran da masu zanga-zangar nuna fushi kan mutuwar wata mace 'yar shekaru 22 da haihuwa a hannun 'yan sanda ya yi sanadin mutuwar mutane akalla tara tun bayan tashin hankalin da ya barke a ƙarshen mako. Kamar yadda wani adadin ƙididdiga da kamfanin dillancin labarai na Associated Press ya bayar a jiya Alhamis. Ba a fayyace iyakar tashashashen hankula na Iran wanda shine mafi muni a cikin shekaru da dama, yayin da masu zanga-zanga a birane fiye da 12 ke nuna fushinsu kan tauye haƙƙin jama'a da kuma rikice-rikicen ƙasar ke ci gaba da arangama da jami'an tsaro da jami'an kwantar da tarzoma. Wakilai a kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya sun yi Allah wadai da ƙasar Rasha saboda rurutun yaƙin Ukraine da take yi, inda suka soki yadda take tattara ƙarin sojoji da kuma barazanar da shugaba Vladimir Putin yake yi na amfani da makaman nukiliya. Kowane mamba na majalisar ya aike da sako ƙarara cewa dole ne a gaggauta dakatar da wannan barazanar amfani da nukiliyar, abinda sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken ya gaya ma wani zama na musamman na ministocin harkokin wajen majalisar da aka gudanar jiya Alhamis.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci, sai kuma can da rana idan Allah ya kaimu za a ji wata tawagar abokan aikinmu da wani sabon shirin da misalin karfe 4 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi, karfe 3 kenan agogon Ghana, 11 kuma kenan na safe a nan Washington DC. Kada a manta kodayaushe za a yi zuwa shafukanmu na internet domin samun labarai da dumudumunsu, wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kan a madadin ita Hanifa Kabir Isa da Tutani gabatarwa da kuma Solomon Abu da haɗa mana shirin, sai injiniyanmu Carl Stalin, ni Mahmud Lalo nake cewa a wuni lafiya, mu kuma mu kwana lafiya a nan Washington DC.